الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الذين يوافقون الولاة على الإثم والعدوان ويركنون إلى الذين غلبوا، وبين الذين لا يرون أن يعاونوا أحدا على البر والتقوى، لا على جهاد ولا جمعة ولا أعياد إلا أن يكون معصوما، ولا يدخل فيما أمر الله به ورسوله إلا شفاعة من لا وجود له. فالأولون يدخلون في المحرمات، وهؤلاء يتركون واجبات الدين وشرائع الإسلام، وغلاتهم يتركونها لأجل موافقة من يظنونه ظالما وقد يكون كاملا في علمه وعدله. وأهل الاستقامة والإعتدال يطيعون الله ورسوله بحسب الإمكان، فيتقون الله ما استطاعوا، وإذا أمرهم الرسول بأمر أتوا منه ما استطاعوا، ولا يتركون ما أمروا به لفعل غيره ما نهي عنه، بل كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولا يعاونون عهدا على المعصية، ولا يزيلون المنكر بما هو أنكر منه، ولا يأمرون بالمعروف إلا بالمعروف، فهم وسط في عامة الأمور.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا أولا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مدبو أنا كوفر كورا تجهر كتنا أيو شا ترى ديكو شاید تپس کو تو ہم فالا سابانی شاید تپس گوات شعبان حجر منزو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دبو تایا دا تڑی ہوتو دا تلاتن دا بیو واندہ کمیزو دے دے دا شاید ترا گوات بکوی ملادی تدبو بیو دا شاید تایا awanda majalisi namu na maku maku inda muke karatu a cikin littafi mai suna Bughyatul Mushtaq fi sharh risalat Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila al-Iraq, wato majalisin da muke sharhin sakon da Ibn Taymiyyah ya aika wa mutanen Iraq, wanda wannan shine darasin mu na 35 a zairu gwanan darussan mu na wannan masallaci, wannan shine na 149. Muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya sake ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi bayan mun samu tsaiko na sati biyu a dalilin tafiyar da na yi, kuma tafiya ce alhamdulillah mai albarka wacce take ɗauke da bishara ba tsankanuwa ba ga mu musulmi na Afirka gaba ɗaya. An daɗe ana tunanin a samar da wata inuwa guda ɗaya da za ta kunshi malamai na Afirka waɗanda za su rika magana da murya ɗaya akan abubuwan da suka shafi yankin Afirka baka, wato sub-Saharan Afirka, ba wai Afirka ta yamma ko ta gabas ko ta tsakiya kawai ba, a duk inda ƴan uwanmu baƙaƙen fata suke rayuwa a yankin Afirka gaba ɗaya, in banda Afirka da take ta kunshi ƙasashen Larabawa, ko kuma in ce a Afirka ta Arewa, da kuma wasu ƙasashen Larabawa da suke Afirka ta yamma, su Libya irin su Masar, irin su Sudan wanda suke cikin Afirka ta gabas. An dade ana tunanin a samar da irin wannan, ana tattaunawa a duk sanda aka hadu a tarurruka ganin cewa duniyar gaba ɗaya yanzu abinda ake yi kenan. Hatta kasashen da suke ji sun kai wani mataki na koli wajen karfi da nuna karfi da cin zali, suna ganin suna da kuɗi ko suna da makamai, ba su yadda su zauna su kadai ba, dole sai sun jawo wasu sun kulla kawance. Saboda haka muna rayuwa a asrul tahalufat wat takattulat, haka kasashen Turai, haka nan kungiyar NATO, haka nan kungiyar kasashen Larabawa, kungiyar kasashen da suke kasashen Gulf, da sauran kungiyoyi dai waɗanda suke suka tattara wasu kasashe kamar kasashen Afirka, AU, kamar irin su kasashe waɗanda suka zauna ƙarƙashin mulkin mallaka na Birtaniya, da kasashen da suka zauna ƙarƙashin mulkin mallaka na Faransa. Wato dai za ka ga duk duniyar dai haka ake ta yi, waɗannan su kulla ƙawance da waɗannan saboda wani abu da ya haɗa su. To babu shakka musulunci ma yana da wannan tahalufat ɗin, shi yasa yakin Hudaybiya, sulhul Hudaybiya, sulhul Hudaybiya Allah ya kira shi fathan mubina, Allah ya sa masa suna da fathan mubina, inna fatahna laka fathan mubina. Wannan al-fathul mubin shi ne sulhul Hudaybiya, ba wai fathu Makka ba. Haka nan ayata ta ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala, min qabli al-fathi magana mafi inganci shi ne fathu abin nan sulhul Hudaybiya, shi ne al-fathu din da Ubangiji yake nufi a nan. An kira sulhul Hudaybiya da cewa fatahi ne, saboda me? Saboda a dalilin wannan sulhu, cikin irin yarjejeniyar da Annabi ya yi da Qurayshawa ta a tsagaita wuta babu fada tsawon shekara goma, amma dukkan wani wanda yake so ya kulla kawance da Qurayshawa zai iya kullawa. Hakanan dukkan wata kabila da take so ta kulla kawance da daular musulunci ta Madina za ta iya, wanda da dama akwai kabilu waɗanda suke suna sha'awar shiga musulunci, to amma kan saboda kusancin su da Makka suna tsoron irin farmaki da hare-hare da Qurayshawa za su kawo musu yayin da suka ga sun musulunta. To wannan ta sa tsoro ya hana su musulunta. To amma da aka yi wannan yarjejeniya, daga nan sai aka samu wato kabilu da yawa suna ta tururuwa zuwa Madina, suna ta shiga musulunci. Da Allah ya saukar da idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, to tun daga wannan lokaci aka samu shiga musulunci ba kakkautawa. Kasa kabilun da suke jin tsoron shiga musulunci suka rungumi musulunci. To kaga wannan yana nuna kenan duk sanda aka samu buɗe kofa ta haɗin kai da janyo wasu jiki, to babu shakka wannan za a samu nasara ba karama ba a cikinsa. To an daɗe ana wannan tunani, da ƙarshe aka samar da wani kwamiti na mutum uku wanda za su zauna su gujirar da shawarar ga wasu, amma kuma ya za a yi, tunda abu ne ba ya takaita akan ƙasa guda ɗaya ba, ƙasashe ne masu yawa. To wannan kwamiti guda na mutum uku sai ya kunshi Dr. Ahmad Muhammad Lo daga Senegal, wanda wato shi ne kamar jagora na da'awar sunna a ƙasar Senegal, sannan da Dr. Said Sila Baba wanda ɗaya ne daga cikin manyan masu da'awa ta sunna a ƙasar Mali, sannan kuma da ni daga nan Najeriya. Kuka ce to ya kamata mu zauna domin mu ga ya zami, kafin mu zauna ya kamata mu fitar da tsare-tsaren da ya kamata a zauna a kansu. To kun san yadda yanzu duniyar ta zama kamar wata alƙarya guda ɗaya saboda samun hanyar sadarwa ta intanet, wanda ta nan muka yi ta musanyen takardu da ra'ayyuka har muka fitar da fikira din sannan muka ga to sai mu gayyato wasu wanda za a hada committee wanda zai kunshi ɗan mutane tsararru wanda za su zauna su rubuta annizamul asasi wato tsarin da za a kafa wannan ittihad wato hadaddiyar kungiya ta malaman Afirka a kansa sannan kuma da yadda za a tsara taron da za a kirawo da kuma inda ya kamata a kai cibiyar wato ita wannan shi wannan ittihad din to mun zabi mu zauna a Makka saboda nan ne inda musulunci ya fara cara daga nan ne kuma ya yadu ya tawatsa ya shiga ko ina da ina kuma gari ne mubarakan da Allah ya kira shi mubarak gari ne mai albarka da haka muna fatan aikin da zamu yi Allah ya masa albarka to mun hadu a watan kuna tunawa a watan Rabi'ul Thani na tafi umara to mun hadu mun sha biyu a committee da muka yi da ya kunshi kasashe daban-daban amma dai mun takwas muka iya samun halarta saboda wasu ba su samu visa ba dan ba a bude visa ba ta umara a wasu kasashe amma mun hadu da kasashe daban-daban akwai Nigeria da Mali da Senegal da Burundi da Chad da kuma abin nan a South Africa kasashe dai guda takwas muka hadu yau da Kenya da kuma Ethiopia muka hadu muka rubuta duk abin da ya kamata a rubuta da yadda za a kirawo taro da kuma inda ya kamata aje cibiyar an kawo shawar ina ya kamata aje cibiyar to dole kafin a faɗi gari ya kamata a faɗi ya me sharadin garin da ya kamata aje cibiyar to sai aka fitar da criteria to wasu muwasafat wanda ya kamata a ce garin yana da su na farko dai ya zama gari ne da musulmi suke da karfi na biyu ya zama gari ne wanda ahlus sunna suke da karfi sannan na uku ya zama gari ne wanda babu rikita-rikita siyasa wato akwai political stability ba rikita-rikita ta siyasa na uku na hudu ya kasance gari ne wanda yana da buniya tahtiya mai kyau wato duk abubuwan da ake bukata na rayuwa ana samun su musamman abin da ya shafi harkar sadarwa wato tana da sauki da kuma harkar wutar lantarki to an ba wutar lantarki to wato kuma kun fahimci cewa tun daga nan mun fadi to sannan sharadi na gaba ya kasance akwai suhulatul ijra'at wato za a iya process din neman rijista tun da kaga irin wannan ba local register za a yi ba kuma national register za a yi ba wato za a yi international register ne to a samu kasar da ba za a samu matsala wajen samar da wannan register ba za a samu tarnaki ba a yi ta taɗe ko ana kawo muku matsaloli to tun daga nan kaga ba zan iya cewa Najeriya ba saboda haka sai ni a shawara ta sai na bada option din a sa a Senegal dan na bi ta Senegal bara na ga yadda take kuma sannan Allah akalla mu ma dai a ji mu a can ko a san cewa muna can ma ba wai an kwace mana ba eh ko wasu zai tafi Senegal mu ma a ji mun tafi sai dai bambancin hadafin da zai bambanta to sannan aka kawo Bamako wato babban birnin kasar Mali to option na uku sai a ce to a sa Kano wato Nigeria to kaga aka ce ana da zaɓi guda uku to ba za a je kan na biyu ba sai in na ɗaya ya faskara ba za a je kan na uku ba sai in na biyu ya faskara to option din da aka bayar ba mako ita ce farko sannan Senegal sannan Nigeria to saboda haka ba mako din nan duk ta hada sharuɗan da ake so a gaskiya yadda dai kasa ce ba wai in ka kwatanta arzikinta ba kamar Najeriya ba amma abubuwan da ake aka faɗa din da akwai su a can duk akwai su a can na farko dai maganar musulunci kaga za ka yi maganar ana maganar musulunci kaga dai mali kusan su suka yi ta gangarowa nan suna musuluntar da mu a tarihi in ka karanta za ka ga cewa sun yi ta abin da kasashe da yawa sun yi ta taimaka musu ba har Masar a lokacin wasu sarakuna sun rika daukan dukiya ma suna kaiwa Masar don a taimaka wa dalibai masu karatu a Jami'ul Azhar saboda kamar din nan kasa ce mai tsohon tarihi a tarihin musulunci haka nan sunna da ba a magana wai shi a can ko wani abu sannan suna da political stability ba su da hatsaniya da rikita-rikita kaci baka ci ba baka ci ba kaci ba su da wannan to sannan har ila yau ba re da muka je har muka bar garin wutar nefa su bata kifta ba bare a ce an dauki raka haka shi daga fito nefa su lafiya lafiya ba matsala sannan ta fuskar internet da sauransu su ma sun ci gaba haka abubuwa ne duk da ake so akwai su a garin sannan kasa ce da ba yadda za a yi ka cewa wanda ba musulmi ya shugabance ta kasa ce ta musulmi saboda haka sai aka tsara haka sannan aka shirya lokacin da za a yi taro za a gayyaci waɗanda za su yi wakilci daga kowace ƙasa don ba zai yi a gayyaci dukkan malaman Afirka gaba ɗaya ba babu wata ƙasar da za ta iya wannan ballantana wata ƙungiyar da tukuna ma ba a haife ta ba yanzu ake naƙudar ta saboda haka aka ga ya kamata ya zama wakilci ne to Najeriya dai gaskiya mu muke da wato kasan zaki wajen wakilci din tunda sauran kasashe duk galibi mutum ɗaya abin nan amma Najeriya banda ni an ba da wakilcin mutum hudu a mutum biyar ka zama ka zama shida sannan aka samu waɗanda ma suka ce su za su yi balantiya su kai kansu da kansu za su dau nauyin tikitin su zuwa da dawowa domin samu su halarta to kuma an yi wannan saboda haka daga nan Najeriya wajen ga shida ga biyu ka zama wani takwas muka tafi to kuma aka je aka yi taro wanda ya samu karkuwa wanda duk wanda suka halarci taron sun ce gaskiya an yi nasara irin wacce ba a yi tsammani ba na farko haɗin kai da aka samu daga ƙasashen gaba ɗaya na biyu shi kansa shugaban ƙasar Mali ɗin shi ya buɗe taron shi ya zo ya shugabanci buɗe taron tare da ministocinsa gaba ɗaya kaga tun daga nan kaga mu ba za mu ci ba sannan abu na gaba aka samu halartar wasu jakadojin wasu kasashe manyan jakadojin wasu kasashe kamar kasar Saudiya jakadan su yaje kamar kasar Morocco jakadan su yaje akwai wakilin OIC Munazzamatul Mu'tamar Alamul Islami Organization of Islamic Countries to sun tura su ma wakilinsu sannan da yawa daga cikin ƙungiyoyi sun tura wakilansu domin su zama sun halarci gurin kuma zama 'yan kallo tunda harka ce ta Afirka su sai dai su zo su kalla su ga yadda ta ƙari to kuma abin da ya yi kyau kwarai da gaske wanda an yi an kafa kwamitoci an zaɓi shugaba wanda zai yi jagorancin abin da tsawon shekara biyar Dr. Sa'id Burhan daga Juzurul Kamar Comoros Island ko wanda fitaccen malami ne ya yi digirinsa na farko da na biyu da na uku a jami'ar islamiyya ta Madina a kan usulul fiqh kuma shi ne babban mufti na kasar Juzurul Kamar ɗin to sannan aka zaɓe mataimaka guda hudu domin an kasa Afirka ɗin gida hudu akwai ta gabas da ta yamma da ta tsakiya da kudancin Afirka to kowanne sashi ya kamata a samu na'ibi to nan ma aka samu nan zarba Afrika mu nan Najeriya muka samu laibi daya da shi ne muka ba Dr. Bashir Ali Umar daga Kano wanda yawancin ku duk kun san shi sannan aka samu daya daga Ethiopia daya daga Zimbabwe daya kuma daga Cameroon to sannan aka yi kwamitoci wanda za su yi aiki kwamitoci na dindindin a nan Najeriya mun samu wajen shugabancin kwamiti guda uku cikin kwamitoci ko guda bakwai ne domin muka kwashe uku wato ba dan abu ne da aka yi da ra'ayin kowa da kowa ba sai a ce kamar ma kwace muka yi to amma da yake tattauna aka yi da shawarar kowa da kowa to mun samu da yake so kusan ka duba ka ga za ka cewa Najeriya duk ta cancanci haka saboda yawan musulmin da suke da girman kasar duk da dai yawa ne ga murin amma inda ru aka ce mun shugabanci taron da an ji kunya kwarai da gaske tun daga iyakar za a fara wulakanta bakin mu to amma da girmamawa wallahi muka shiga kasar tun daga iyakar ko wani layi ba muna zuwa aka karbi fasfonan mu aka shiga wani daki aka duk bubbuga mana stamfi ana wasa ana dariya haka aka gama muna da shugabancin kwamitin التعليم الإسلامي والعربي وندشينا دكتور إبراهيم جالو محمد نتربى بزالة ديسنسان تسيبو ميتن البحوث والدراسات تسيبو ميتن الرساج نبن شكير نزري دكتور عبد المجيد Abdulrazak Abdulmajid Alaro daga Kwara State Jami'ar Ilori sannan sai committee na membership wanda su za su ba da duk wanda yake son zama member ta hanyar wannan committee wanda ne da yake shugabantar wannan committee to waɗannan committeeocin duk a ƙarƙashin mu suke sannan sauran committeeoci kuma sauran ƙasashe akwai kwamiti ɗaya da aka sa wa ɗan Najeriya wanda muka ga bai dace ba aka cire shi saboda ya kamata ya zama na abu ne wanda ake yin shi da manufa ba wai kawai da yana ɗan Najeriya ba shi kenan sai mu ba da goyon baya ai muka ga cewa ya kamata a sa wanda ya dace wanda zai ke ɗauke da irin hadafin da ake so a cimma sannan akwai board of trustees wanda nan ma akwai wakili ɗaya daga Najeriya shi ne Dr. Aminuddin Abubakar da Kano to a takaice dai wannan shine abin da ya tabbata a lokacin da muka yi tafiyar kuma dukkan malamai da suke da'awa ta sunna bisa kyakkyawan manhaji to nan gaba duk za su zama memba ne a ƙarƙashin wannan ittihad na ulama Afrika so da wannan dai shine a takaice a sakamakon tafiyar da nayi da fatan Allah madaukakin sarki ya ciyar da musulunci gaba ya bashi karfi ya bashi nasara ya bashi damar tsallake dukkan wasu matsaloli da yake fuskanta mu dawo karatun mu Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya ci gaba da cewa وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الذين يوافقون الولاة على الإثم والعدوان ويركنون إلى الذين ظلموا وبين الذين لا يرون أن يعاونوا أحدا على البر والتقوى لا على جهاد ولا جمعة ولا أعياد إلا أن يكون معصوما إذن بأمان تابع ابن تيمية هنا فقال يدعى لسنة سكي تكاتكيا a cikin dukkan al'amari kamar da Allah ya sifanta su wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa aka tsakiya ne ma'ana masu adalci ne masu kallon abubuwa ne yadda ya kamata ba sa yi musu kallon da yake akwai zurfafawa da wuce iyaka ba kuma sa yi musu kallo na gajiyawa da katawa suna yi wa abu kallo na insafi da adalci to a cikin dukkan al'amura da aka yi sabani a kansu tsakankanin kungiyoyi za ka samu ahlus sunna su ne watan baina ahlil ifrati wa ahlil tafriti ba sa tare da masu azarbabiya ko kuma waɗanda suka nuna sakaci akan wannan al'amari. To shine yace a babin imama ma, wato shugabanci da umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna, to ahli sunna anan ba tsaka tsake suke. Yace wa fi babil imamati, haka nan a cikin babin shugabanci, wal amri bil ma'rufi, da umarni da kyakkyawan abu, wan nahyi anil munkari, da hana mummunan abu, bayna allazina yuwafiquna, wannan abar dan janye mu ita, بين الذين يوافقون الولاة على الاسم والعدوان ويركنون الى الذين ظلموا. سنا نزكا تكيا تكانوا ودان سكي غويان باين شوا غباني اكان ابن ديكي سابن الله ليدا تأدنج دا كما وسوا دان دسو كما سنا كركتا زوا غا الظالمي اهل سنا تكيا سكي باسا تالد ما سو غويان باين ودان الولاة على الاسم والعدوان اكان زنبي akan saban Allah da ta'addanci, kuma suke karkata zuwa ga waɗanda suka zalunci, suka yi zalunci. Wa bainal ladina la yarawna an yu'awinu ahadan ala albirri wat taqwa, da waɗanda kuma suke ganin ba za su goyi bayan kowane ne ba akan aikin alkhairi da aikin tsoron Allah. La ala jihadin, ba za su goyi baya akan jihadi ba. Wala jumu'atin, ko sallar juma'a. Wala a'yadin, ko sallolin idi. Illa an yakuna ma'suban, sai dai in wannan shugaban ya zama ma'sumi ne wanda baya sabo baya kuskure. Wala yadkhulu fi ma amara Allahu bihi wa rasuluhu, kuma ba za su shiga cikin abinda Allah da manzansa suka yi umarni da shi ba. Illa fi ta'ati man la wujuda lahu, sai dai cikin da'ar wanda babu shi, wanda ba babu shi gaba daya. Wato anan Ibn Taymiyyah yana magana akan babul imama. Al-imama ita ce al-imamatu al-udhma, wato shugabanci na kwata-kwata, shugabanci na gaba ɗaya, shugabancin al'umma. Shi ne al-imamatu al-udhma, ba wai imamatu salati ba, ba wai limancin sallah ba, ko limancin shugabancin kungiya, a'a, yana magana ne akan imamatu al-udhma, abinda aka fi sani da al-khilafa, wato shugabancin al'umma, wanda da za a ce wannan shugaba ne na al'umma gaba ɗaya. Yana magana akan wannan gabar. An sani a tarihi akwai waɗanda suka kasance tare da shugabanni akan dukkan abinda shugabannin suke yi na barna da ta'addanci da zalunci, suna goyon bayansu a kai, suna musu fatawa wacce za ta gyara musu abinda suke kai, fatawa wacce za ta ƙara ba su ƙarfin gwiwa akan ci gaba da ta'addanci da sabon Allah. Ba ta gaya musu gaskiya, suna kwaɗayin abin hannunsu, suna bin su, suna yi musu wato bambaɗanci domin su samu abin hannunsu. Ba su yadda su fito su faɗi gaskiya wacce suka san shugabannin ba za su so ta ba. An samu wannan a tarihi, kuma ana ci gaba da samu a kowane lokaci. Akwai kuma ta bangare guda waɗanda su kuma suka ce duk shugaba ba ma zai zama shugaba ba shar'i sai ya zama ma'sumi, sai ya zama ma'sumi ne, baya saban Allah, baya laifi, baya kuskure, to kaga ba za su samu ba kenan. Don haka duk wani shugaba wanda suka hararo laifin ko kuskure tare da shi, to ba za su taba goya masa baya ba akan abin da ba yake alkhairi ne, ba za su taba goyon bayansa akan abin da yake shari'ar Allah ba ce. Ko da zai tabbatar da adalci a wani bangare, to su za su yi suka. Wato su gaba ɗaya ba wani wanda ya yi musu, suna ganin dole sai an samu shugaba ya zama ma'asumi. Wani aƙidar ita ce aƙidar Shi'a, wanda su a gurinsu al-imam dole ya zama ma'asumi. Sun taƙaita imama ɗin nan cikin waɗannan limamai 12 wanda suke ganin cewa su ne suka cancanci su zama a'imma. Dukkan wasu wanda ba ta cikin wannan list nasu na mutum 12 to azzalibai ne. Ya kamata a yaƙe su, ya kamata a yi musu tawaye, ya kamata ka a goya musu baya. Har aka zo wato lokacin da shi imam ɗin nasu suka ce yana ɗan shekara 2 ya ɓoye saboda tsoron zalincin azzalibai, kuma yana nan a cikin rami a ɓoye a Sardab a Samurra a Iraki,
yana dan yana ya ya boye har ma cikin sa alqur'ani da muke da aka saukar cikakke yana gurin sa bai fito da shi ba bai fito ba to abinda suke gani wannan shine imam wanda idan duk sanda aka ce ga wani aiki na jihadi sai shine zai jagoranta haka ne aka ce ga sallar jami'i da sallar idi da sallar duk wannan aikin imam ne saboda haka su a gurin su sallar juma'a ko kai ko kakkai wannan ba ta zama tilas ba saboda babu imam ma'su haka nan sallar idi a bayan imam ma'su to shi kuma imam ma'su din nan yanzu ba wanda zai ce maka ga shi nan ya an ce ya shiga buya a sama da shekara wato dubu wannan imam ba a san inda yake ba har yanzu to kaga a nan kaga an yi hannun riga tsakanin waɗanda su koma wanda irin imam ne za su goya masa baya kuma za su taimaka masa akan laifin da yake yi ba su taɓa yadda a soke shi ba za su karkata zuwa gare shi su goyi bayan shi su yi masa bambadanci su zuga shi su wasa shi su ce ba kamar sa su daga shi koli su kai shi inda bai kai ba ba za su taba ganin akwai wani laifi da yake yi ba za su taba yadda ba ballantana su faɗa masa gaskiya su dai idan har za su samu abinda suke so na tarkacen duniya a wajensa to wanda ya ishe su sai kuma ga waɗancan su kuma waɗanda babu wani imam a gurinsu sai ma'asumi don haka dukkan a'imma da aka yi a baya na daular bani umayya da daular bani abbas duk suna ganin su azzalimai ne duk ma wani imam da ya zo daga a daular a tarihin musulunci duk suna ganin su azzalimai ne sun yi kwacen shugabancin da ba nasu ba ai sai sa aka samu rikita lokacin da aka yi juyin juhali na iran to yanzu ga shi sun ce sun karɓi ƙasa to wani zai zama shugaba kuma sun ce shugaba dole ya zama masumi shi kuma koyar da ba shi ne masumin nan ba to ai a lokacin ne ya ƙirƙiro da bid'ar wilayatul faqih a lokacin ya ƙirƙiro da wannan bid'ar wanda a cikin bid'ar shi'a ma ita ma ita wannan ita kanta bid'a ce wilayatul faqih na cewa tun da babu masumi yanzu yana ɓoye bai fito ba shi da ma'adinsu da yake cikin rami ya kamata a samu wanda zai yi wani faqihi malami wanda zai yi zai na ibance shi wanda zai na ibance shi ya zama wakilinsa shi ya fara ƙirƙiro da wannan bid'a domin ya ci gaba da mulki tun da daman a wancan lokacin da ba bid'ar ba a samu mulkin ba ne tun da an samu mulkin ana tunanin kuma ya za a yi mulkin ba za a iya saki ba to dole a kuma ƙirƙiro ta bid'a wadda ta ba da halaccin wannan mulkin to a lokacin akwai wanda suka ja da shi akan wannan bid'a to wilayatul faqih irin su ayatullahi al-muntaziri har ya mutu ba sa ga miciji da cewa da farko mutumin sa ne abokinsa ne amma ya sa masa daurin talala har ya mutu shi ya ce bid'a ce dan shi a duguwar abu ya ce masa bid'a haka abin ya kazanta sosai to shi ne Ibn Taymiyyah yake cewa to su waɗanda suke bin tafarkin magabata na ƙwarai wasa da suke tsakatsakiya suke su ba sa tare da waɗanda suke ganin wato suke goyon bayan shugaba akan saban Allah da ta'addanci da wuce iyaka ba sa karkata ilal ladina zalamu wata wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakum bin nar kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka zalunta ma'ana karkata anan ku ba su goyon baya ku ce abinda suke yi daidai ne kada ku yi wannan don haka idan azaba ta zo kuma za ta hada da ku kuma za ta shafi ku ba sa yin wannan sannan ko ba za su ce shugaba dole ya zama masumi ba da haka za a iya samun shugaba fajiri fasiki wato wanda yake saban Allah ko ma azzalimi mai cutar jama'a mai cutar talakawansa za iya samu wannan amma a wani lokaci kuma zai jagoranci abin da ke alkhairi ne to anan za su ba shi hadin kai wajen aikata wannan alkhairin da wannan daman shari'a ce ta ce a aikata ba za su yake shi akan alkhairin da yake da ya jagoranta ba a da can shugabanni su suke jan sallar jami'i su suke jan sallar juma'a su suke jan sallar idi to aka zo sallar jami'i ko sallar juma'a ko ta idi za su bi wannan shugaban duk da sun san cewa azzalimi ne fajiri ne kamar yadda Abdullahi dan Umar ya bi bayan Hajjaj ibn Yusuf Saqafi lokacin yana gwamna sannan kuma ya jagoranci wato tawagar aikin haji wanda akwai Abdullahi dan Umar a ciki ya zama da shi yake musu sallah shi yake musu limanci kowa da ya san wane ne Hajjaj ibn Yusuf Saqafi da irin zalincin sa da ta'addancin sa a tarihi da irin yadda ya kai hari a Makka lokacin Abdullah ibn Zubair a zamanin khalifancin Abdul Malik ibn Marwan ya kai hari ya amfani da majaujawa wato kamar yanzu ka ce irin gaba-gaban nan da jiragen sama ke jefawa a gari to ya amfani da wannan majaujawa wajen jifa mutanen Makka aka kashe jama'a da dama har ma aka rusa wani bangare na Makka na Ka'aba da wannan majaujawa a lokacin ya kashe Abdullahi ibn Zubair wanda sahabin ne daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya ci gaba da ta'addancin sa da zalincin sa dukkan wani wanda yake saba masa a ra'ayi to zai kashe shi kowa dai ne kuma komai matsayin sa komai malintarsa ba shi ya yanka Sa'id ibn Jubair ba babban tabi'i babban malami a Kufa babban dalibi a makarantar Abdullahi dan Abbas ba shi masa yankan rago ba saboda ya ki goyen bayan sa akan abin da yake yi na zalunci da ta'addanci amma duk da haka Abdullahi dan Umar ya bi shi sallah wanda yake nuna su ada sunna haka suke a sallah tace mafi girman abin da mutum zai yi bayan tauhidi da haka lokacin da zai tsaye da sallah cikin jami'i to zaka bi shi duk da dai baka goyi bayan shi akan zalincin shi ba wanda mu a yanzu zamu ga abin mutane suna fahimtar abin a baibai wato ko limami ne kuka yi fada da shi sai ka ce kare da sallah a masallacinsa limamu unzorku idan ya bata maka shi kenan sai kare da sallah wai kai kana masa ramuwar gayya wato kana huce haushinka to ba zan bayi sallah a bayanka ba wanda sallar nan ba tashi ba ce Allah da ya ce a yi sallar nan sannan kuma ita sallar nan tana da sharuɗanta inda har aka cika sharuɗanta to ta yi sawa'un wanda ya yi ta mumine ne adali ko kuma fasiki ne fajiri inda ya cika sharuɗan sallar da yadda ake yin ta shikenan ta yi ba a ce sharuɗin limami sai ya zama ma'asumi ba sai ya zama wanda baya kuskure baya sabo to shi yasa Abdullahi dan Umar kasancewar Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi da wannan matsayi na shugabanci a lokacin ya bi shi sallah yana cikin ma tawaggarsa har aka gama aikin haji in ma wata fatawa ta tashi zai juya masa fatawa kuma ya bashi ansa amma wannan ba shi ya nuna ya goyi bayansa ba haka nan za mu ga irin su Al-Hasan al-Basri ɗaya daga cikin manyan tabi'ai waɗanda a zamaninsu ake misali da su wajen tsoron Allah da zuhuri da gudun duniya ake misali da su wajen yawan ilimi kamar jami'a ce wacce take tafiya da kanta babu wani fanni ko wani sashi na ilimi da zaka kwankwashi wato Hasan al-Basri baka same shi yana dauke da shi ba amma duk da haka bai kankami ya bi Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi sallah ba bai kyamar ya bi shi sallah ba sawa'un sallar juma'a ce ko kuma sallar idi ya yadda ya yi sallah a bayansa wannan shine manhaji na Ahlus Sunna idan azzalimin shugaba fajiri fasiki ya daga wani abu wanda yake aiki ne na alkhairi to kada a ce saboda adawa bara a soki abu a ce ai ba ma dan Allah yake ba da haka jama'a ba ruwan a in ya nemi a taimaka masa akan wannan sai a taimaka masa wannan kuma ba shi zai hana gobe kuma a ce guri kaza abu da yake yi ba daidai bane wannan ba zai hana ba to wannan ita ce kun ga wannan ita ce aqida wacce take dauke da adalci wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa kada gaba da wasu mutane ta hana ku yin adalci. Ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa, shi yafi kusa da takawa, wato shi yafi kusanta ku da takawa, wato tsoron Allah. Da haka wannan shi ne manhaji na musulunci wanda Ibn Taymiyyah alayhi yake bayaninsa. Babu zakewa wajen mika wuya ga shugaba azzalimi akan zaluncinsa. Imam Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri babban malami ne daga cikin malaman tabi'ai, malami ne ga Imam Malik, talibi ne ga Sa'id ibn Musayyib da irin su wasu daga cikin manyan tabi'ai, Urwa ibn Zubair malamin sa ne, malamin Zuhri ne da sauransu. To waɗannan wannan malami duk da girmansa da matsayinsa, kuma yana ɗaya daga cikin manyan malaman da suka yi dakon sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a zamaninsu. Kusan a cikin tabi'ai yana da matsayi irin na Abu Huraira a cikin sahabbai wajen tattara sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da haddace ta da yada ta. To duk da wannan matsayi da yake da shi a cikin al'umma da Allah ya bashi, da kuma ga kuma sarakunan Banu Umayya wanda a cikin su an samu azzalimai wanda suna zalunci, amma duk da haka suna nan a matsayin shugabanni na musulmi. To za mu ga a tarihin sa yana zuwa inda suke ya nemi su yi wani aiki da alkhairi, musamman abin da ya shafi taimakawa ɗaliban ilimi. Yakan karɓo kuɗaɗe a gurinsu ya taimakawa ɗalibai masu zuwa neman hadisi, masu zuwa wajensa neman hadisi ya taimaka musu da guzuri wanda zai ba su damar zama su yi karatu ko su koma garinsu in sun gama. Wannan matsayi nashi da girman martabarsa bata hana shi wato haɗa kai da wanda da sarakunan da suke akwai azzalimai a cikinsu wajen ya haƙƙaƙa wannan manufa. To wannan ita ce aqidar Ahlus Sunna da Ibn Taymiyyah anan yake kokarin fito da ita. Wato Ahlus Sunna ba sa kushe ko menene suka gani sai idan abinda yake Allah ya kushe shi da manzansa, abinda Allah da manzansa suka yaba, to kowa ne da yashi za su yabe shi. Ka duba manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da Iblis da ana magana sharri ne, aka ce Iblis, to an kai matuƙa, an kai ƙarshe. Ka duba lokacin da Iblis ya gaya wa Abu Huraira cewa idan ya karanta ayatul kursi shaitan ba zai kusance shi ba. Da Abu Huraira ya zo gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya ce sadaqaka wa huwa kadhub, rudda rashi yawan ƙaryarsa a nan ya gaya ma gaskiya. Kaga an gaskata shi akan abin da yake gaskiya ne. To kaga dukkan wato sharrin mutum da fajircinsa ba zai kai Iblis ba. To a yayin da ya yi gaskiya, to a ce anan ya yi gaskiya. Kada a ce ai tunda dai shi ba tare ake ba, baya tare da mu, ko kuwa yana zalunci, to gaskiyarsa ma ba masu, alherinsa ma ba masu. Wannan ya saba wa aqida ta tsakatsaki da Ahlus Sunna suke da ita. Malai ya ce fal'awwaluna, na farko, yadkhuluna fil muharramati, suna shiga cikin abubuwan da aka haramta. Wato waɗanda suke goyon bayan shugabannin da suke azzalimai akan zaluncinsu, akan ta'addancinsu, ya ce waɗannan sun shiga ko suna sa kansu cikin abinda Allah ya haramta. Wa ha'ula'i, su kuma na biyu, waɗanda su kuma suke yaƙar shugaba azzalimi akan aikin alkhairi, ba akan zaluncinsa ba, akan aikin alkhairi, yace su kuma yatrukuna wajibatid dini, suna barin wajibai na addini, wa shara'il islam, suna barin abin da yake shari'a ce ta musulunci. Wa gulatuhum yatrukuna hali ajli muwafaqati man yadhunnuhu zaliman, wato ɗan zafin kansu ma, masu zafin kai a cikin su ma, idan suka ga cewa wanda suke tsammanin azzalimi ne yana yin abu, ko da suna yi sai su bari, wai kada su zama a ce ɗaya suke. To an suna yin abu sai shi ma ya fara yi, to tun da ma ya fara yi to su sun ma daida, to kaga wannan zafin kai kenan. Shi yasa Ibn Taymiyyah yace gulatuhum yatrukunaha, suna barin wajiban addini li ajli muwafaqati man yadhunnuhu zaliman, dan suna ganin in sun yi wannan sun yi daidai, sun yi muwafaqa da wanda suke tsammanin shi azzalimi ne. Wa qad yakunu kamilan fi ilmihi wa adlihi, kuma ba lalle ne zan irin yadda suke ganin shi zama haka din bane, ta yi ma ya kasance kamili ne a wajen ilimin sa da adalcin sa, amma saboda wasu wanda dalili su rika ganin shi azzalimi, yanzu kamar Shi'a da suke ganin duk shugabanni na Banu Abbas da Banu Umayya da azzalimai ne, kaga anan ai ba lalle bane haka din ne. Akwai cikin sarakunan Banu Umayya waɗanda suke duk duniya ta yadda da adalcinsu da kamalarsu ta ilimi kamar Umar ibn Abdul Aziz, amma su a gurin su azzalimi ne, a gurin su azzalimi ne, wanda kuma a tarihi an san irin adalcin da ya tabbatar, kuma an san kamalarsa ta ilimi da gudunsa ga duniya, an san wannan har lokacin da zai rasu. Makusantansa suke cewa da shi ya kamata ka yi wasiya, wato kamar wata wasiya a taimaka wa ‘ya’yanka don kakkaba su cikin wahala, kakka mutu su wahala, ya kamata ka yi wasiya cewa daga cikin dukiyar gwamnati a ebi kaza a bawa ne, a ebi kaza a bawa ne. Lokacin da aka yi masa wannan sai ya ce a’a, idan suka kiyaye dokokin Allah to Allah shi zai tsare su, inda har za su tsare dokokin Allah to Allah madaukakin sarki zai tsare su shi ma. Allah yana cewa wal yakhsha alladhina law taraku bi khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, waɗanda suke jin tsoron sun bar ya wato ƴaƴansu zuriyarsu waɗanda basu yi ƙarfi ba, wanda basu kawo ƙarfin su ba, suna raunana, suke jin tsoron in sun mutu za su bar su sha wahala. Allah ya ce su ji tsoron Allah, idan suka ji tsoron Allah falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida, su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah, wato in suka yi haka to shi kuma Ubangiji shi zai kula musu da zuriyarsu. To sai gashi ƴaƴan nan na Umar ibn Abdul Aziz, wato basu bar duniya ba sai da kowanansu ya zama katafaren mai amshakin mai arziki, har ma mutum ɗaya daga cikinsu in za a fita jihadi zai ba da taimakon doki 100 wanda za a ɗauki mayaƙa a kansa, wanda a da ana ganin kamar in ya mutu shi kenan za su shiga hali na tagayyara. To mutum mai adalci irin wannan, saboda kawai wata harma gaga da hauragiya mutum ya zo yana kiransa azzalimi, saboda wai ya kwaci shugabancin da ba nashi ba, ko kuma shi a'a shi Bani Umayyata ne, tunda Bani Umayyata to azzalimi ne. To kaga wannan babu shakka shi ne nihaya, wato karshe wajen zalunci. Shi ne malam ya ce wa alul istiqamati, ma'abotan istiqama, wato waɗanda suke a kan hanya da madaidaiciya, wale itidali da daidaito, yuti'un Allah wa rasulahu bi hasabil imkan, suna yi wa Allah da manzansa da'a gurgurdan iyawa, wato duk abinda za su iya to za su yi. Allah baya dorawa rai abinda ta fi karfinta, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah baya dorawa rai abinda ba za ta iya ba, to don haka abinda duk za su iya yin shi na yi wa Allah da'a da manzansa to za su yi. Fayattaquna Allah mastata'u, su ji tsoron Allah daidai iyawarsu, kamar yadda Allah ce fattaqullaha mastata'tu, kiyaye dokokin Allah iyawar iyawarku, wato yadda za ku iya. Wa idza amarahum ar-rasulu bi amrin ataw bihi mastata'u, idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da abu to daidai iyawarsu, daidai kokarin su za su ga sun yi wannan abu. Wa la yatrukuna ma umiru bihi li fi'li ghayrihim ma nuhiya anhu, wato ba za su bar abin da aka umarce su da shi ba dan wani ya aikata abin da aka hana shi, wato dan shugaba ya yi zalunci ya aikata abinda aka hana shi, to kuma za su yin wato taimakawa akan abinda yake Ubangiji ya umarni da shi da manzansa, za su taimaka akan wannan. Bal kama qala ta'ala, Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dalla idha hadaytum, ya ku wadanda suka yi imani ku ji da kanku, wadanda suka wanda ya bace ba zai cutar da ku ba matukar ku kun shiriya, wato matukar ku akan shiriya kuke to bace wasa ba za ta cuce ku ba, ya dai can Ubangiji zai masa muhasaba, zai kama shi akan batansa, ko ba ku zai kama akan batansa ba, matukar dai kun gaya masa gaskiyar da ya sa kafa ya shure wannan saura da me ya rage nashi tsakanin sa ne da Ubangiji, ko kuma abin da yake shiriya ne, to kar ku yaki da wannan abu, kar ku je za ku fada da wannan abu, sai ku fito ku ga kun taimaka an yi wannan abu. Yanzu a ce shugaba wanda kake tsammanin azzalimi ne ko zalincin sai fito sarari, sai umarni da cewa ya kamata a garin da akwai kazanta da yawa, ya kamata a samu wata rana da za a yi a share abin nan kwata, a gyaggyara magudanan ruwa, a ainihin share gari, a tabbatar da tsaftar gari, kaga wannan abu ne mai kyau, shari'a na umarta da irin wannan. To ba daidai bane kai saboda adawa ko kuma a ka tunda cewa ai yayi zalunci iri kaza iri kaza, ka fito ka ce zaka zuga mutane, ka ai masa da'a, wannan ba daidai bane. Anan wani abu ne mai kyau, to shikenan sai a hada ayi lalata zai zalincin sa, kuma sai ku zo ku ce a'a baka isa ba, to haka shi zai sa ku zama kuna da tawazun, wato kuna da itidali, kuma kuna da wasadiyar da ake bukata. Lokacin da mutum ya wasadiya a ce da shi eh dan kai daidai, lokacin da yayi ba daidai ba a ce to nan ba daidai kai ba. Wala yu'awinuna ahadan ala ma'asiya, kuma za su taba taimaka ma wani akan saban Allah ba. A ce shugaba ya fito da wata doka, dokar nan ta saba wa Allah, to malamai na Allah ahlus sunna ba za a taba amfani da su ba wajen a ga cewa an zuga mutane ko an yi kokarin sa mutane sun karbi wannan dokar. Za a fito a ce a wannan dokar ta saba musulunci, wannan dokar ta saba wa shari'a, wannan dokar ta ci karo da abin da Allah ya bautar da mu da shi, ba haka ba za mu yadda ba, ba za mu bi ba, kuma duk wanda ya bi to ya saba wa Allah. Su fito su faɗi wannan karara, ba za su taimake shi akan abin da yake saban Allah ba ne, ko da kuwa suna jin tsoro, to ala akalla sai su shiru, idan tsoro ya hana su ba za su iya magana ba, to kar su taimaka masa da kiran mutane zuwa ga wannan abu, akalla su nuna su matsoratan ne, amma kada su fito su ce za su goyi bayan abin, ko a ce za a yi ta kawo nasi, wanda shi ne abin da yake faruwa a kasashe da dama, yayin da za ka ga shugaba ya jawo wasu wanda ulama usu'i ne, kawai jira suke faɗi me yake so, za su samu mu abin gurbi a alkur'ani da sunna, inda ya faɗa to su kuma za su san yadda suka yi, ko ta halin kaka a bangaro ayar Allah sai ta goyi bayan wannan abin. Ita ayar ba ita ce za a bi ba, ita ce za ta bi, abin zai wuce ita kuma ta bi bayansa, in ita za a bi to ita za ta bi wata hanya daban wanda dole ne a saki wannan abin in ana so a bi ta. To amma ita za a yi kokarin bankarawa sai an ga cewa ta dace da abin da ake so, wanda kuma wannan shi ne abin da yake faruwa a kasashe da dama na duniya tare da ulama usu'i, waɗanda suka koma suka tare gindin miyagun shugabanni azzalimai, waɗanda ake haɗuwa da su ana zaluntar talakawa. Za ka duba ka ga ƙasashe yanzu da ake ta rigingimu, za ka samu shugabannin asali a jikinsu akwai manyan malamai, waɗanda sai yadda suka ce don abinda suke so to wannan za a yi musu fatawa. To a ko ina ana samu wannan, ko mu a nan ƙasar akwai irin wannan, jira ake kawai a ga mai shugaba yake so, me ya yadda da shi, me ya amince da shi, to sai a yi masa fatawa daidai wannan, a ce shari'a ba za ta bai ci karo da shari'a ba. shikenan sai a nemi mutane sai sun yi wannan abu. To shine Ibn Taymiyyah ce wala yu'awinuna ahadan ala ma'siyati, ba za su taba taimaka ma wani akan saban Allah ba. Wala yuziruna al-munkara bima huwa ankaru minhu, ba za su taba kuma gusar da munkari da abin da yafi shi zama munkari ba. Kaga wannan dai yana daga cikin fiqhud da'wa, fiqhul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Dukkan wani munkari da kake ga ana yi, to ba a yadda wajen gusar da shi ka kawo munkarin da yafi wannan ba. Wannan fiqhud da'wa ce da Ibn Taymiyyah yayi maganar ta, mun sha misalanta anan, mun sha kawo maganganun Ibn Taymiyyah inda ba a manta ba. Ibn al-Qayyim yayi maganganu akan idan aka ga cewa ga wani munkari ana yi amma aka ce za a kawar da shi, to wajen kawar da shi kuma za a yi munkarin da ya fi shi, to a shari'ar musulunci haramun ne ka ce za ka kawar da munkari da munkarin da ya fi wannan. Inda yin aikin da za ka yi na kawar da munkari zai haifar da munkari wanda ya fi wannan, to a shari'ar musulunci ba a yadda ba. Wannan yana da a cikin maganganun Ibn al-Qayyim a cikin Ilamul Muwaqqi'in, shi wannan baya daga cikin qawa'idush shar'i, ka'idar shari'a ba ta yadda da wannan ba. Na gaya muku a lokacin Ibn Taymiyyah, tatar musulmi ne a lokacinsa, sun musulunta ba wai arna ba ne kamar yadda aka san su a da, sun fito sun nuna su ma musulmi ne. To amma kuma azzalimai ne, suna amfani da makamai wajen yi wa mutane fashi da sata bayan sun sha giya sun abin nan. To an taba tambayar Ibn Taymiyyah cewa akwai inda suke haduwa su sha giya su yi tatil, shin a hana su shan giyar? Amma in aka hana su shan giyar kuma za su shigo gari su rika yi wa mutane fashi, in sun sha giyar ba abin da su iya yi, amma in ba su sha giyar ba kuma za su shigo su yi banna, wato za su yi laifin da kuma laifin zai shafi jama'a. In sun sha giyar, giyar shan giyar laifi ne, amma kuma kaga laifi ne da ya takaita a kansu. In ba su sha ba za su zo su yi laifin da laifi ne a kansu kuma zai shafi al'umma. To Ibn Taymiyyah ya ce ku kyale su, ka a hana su a basu. Kaga anan ba za ka ce Ibn Taymiyyah ya halatta giya ba, sai dai idan mutum zafin kai zai yi, sai a kaga malamin nan ya ce wai ka a hana shan giya. A nan ya yi muwazana, hana shan giyar nan zai sa su kuma su zo su yi wani munkarin da ya fi wanda suke ciki. Munkarin da suke ciki munkar ne kafir, su ya tsaya a kansu. Munkarin da za su yi in aka hana su wancan munkarin kuma munkari ne wanda ba tsaya a kansu su kadai ba, zai shafi kuma sauran jama'a. To kaga anan in ka duba sai kaga cewa irtikabu akhaffu dararaini ne, irtikabu akhaffu sharraini, a bar su su yi daya don gudun wanda ya fi shi muni. To wannan shi ne fiqhun musulunci, a dukkan abin da za ka yi na umarni da kyakkyawan abu ko ka hana mummuna, to yana da kyau ka auna ka ga cewa wanda za ka hana din, wajen hana shi din, shin za ka haifar da abin da ya fi wannan muni? Idan za ka haifar da abin da ya fi wannan muni, to sai ka dakata kuma ka yi tunanin wata hanyar da kake ganin cewa za ka fi samun nasara wajen cimma buƙatar ka ba tare da ka haifar da abin da ya fi muni ba. To shi ne annabi Ibn Taymiyyah ke cewa wala yuzinuna al-munkar bima huwa ankaru minhu, ba sa kawar da munkari da abin da ya fi shi zama munkari. Wato kamar mutane ne suna bid'a, in ka hana su bid'a to za su kafirci. To kaga anan shin ka hana su bid'a su koma kafirci yafi ko ka bar su su yi bid'a su zauna a musulunci? Tunda bid'a ba kafirci ba ce, to sai ka bar su su yi bid'a har lokacin da kake ganin in ka hana su bid'a to ba za su koma kafirci ba. An gane ko? Ibn Taymiyyah akwai a cikin Minhajus Sunna inda yake cewa masu shiga kasashen arna suna musuluntar da su, amma in sun musuluntar da su kuma za su ba su tariƙar ash'ariya. Wato za su musuluntar da su amma za su ba su tariƙar ash'ariya, ko mu ce misali a yanzu in ya musulunta za su ba shi tariƙa. To shin ka bar ta tariƙar ma kawai ko ma wacce ce? To shin za ku je ku ce wa mutanen nan ku daina musulunta a hannunsu, ko ku a za ku ba su musulunta su zama ƴan ɗariƙar, a su zama ƴan ɗariƙar, daga baya ku kuma sai ku je ku yi aikin su, ko ba haka ba. Amma wallahi akwai lokacin da ƴan uwanmu masu ma'azin maguzawa suna shiga ƙauyuka suna wa'azin maguzawa, aka samu wasu daga cikin ƴan ɗariƙa, ba zan ce duka ba, wasu wanda ba sa tsoron Allah sai suka rika shiga wannan ƙauyukan suna cewa kar ku yarda da waɗannan mutanen, kar ku yarda da abin da za su gaya muku, Wahabiyawa ne za su ɓatar da ku. Shi ba wai maganar ya musuluntar da su yake ba, a'a kar su yarda su musulunta a hannun waɗannan. To kaga wannan akwai ɓarna da ta kai wannan, shi ahlus sunna ba zai hana ba ma guje musulunta a hannun ɗan ɗariƙa ba, in ma ta kama za a fita wa'azin tare da shi a fita, in ya so aka shiga musulunci ya fahim, lokacin da zai shiga musulunci ya sauna abu ɗariƙa, aka shiga musulunci daga baya sai a zo a yi zubin ƙwarya ta ya fahimci musulunci, musamman sabon musulunci ya san alƙur'ani, a ce da shi alƙur'ani, a ce da shi manzo Allah, to duk aka yi tafiya zai rika tambayar Allah ne yace, annabi ne yace, to shi da kansa ba zai daina. Amma in ka zo ka hana shi shiga musulunci to ka cuce shi. To shi ne akwai inda Ibn Taymiyyah yake faɗa wannan, yace abin mamakin ma da na gani, wato har ma rafidanci shi'anci, yace ko da ta hanyar shi'a za su musulunta, a kyale su musulunta, ka a hana su musulunta ko a hannun shi'a ne, ka duba irin yaƙar shi'a da Ibn Taymiyyah yi, amma ka duba adalci irin wannan, yace to ko a hannun shi'a za su musulunta, kan mu hana su musulunta, mu basu su musulunta, sai mu zo mu yi aiki mu daga baya. To shine yake cewa wala ya'muruna bil ma'ruf illa bil ma'ruf, ba sa yin umarni da kyakkyawan abu sai ta hanyar ta kyakkyawar hanya, wato in za su yi umarni da ma'rufi to kuma za su bi hanyar ma'ruf, wato ba za su bi hanyar da shari'a ba ta yarda da ita ba wajen su yi umarni da kyakkyawan abu, za su zaɓi hanyar da shari'a ta amince, hanyar nan za ta tabbatar da maslaha da adalci da ci gaba, sai su yi, in so ga shari'a ba ta amince ba to ba za su yi ba. Shi yasa za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar abin da ya san cewa yin sa ba laifi ba ne, bal ma shari'a tana buƙatar a yi shi, to amma idan ya yi shi zai haddasa abin da ya fi wannan muni, kamar misali kashe munafukai, annabi sallallahu alaihi wasallam duk cutar da munafukai suka yi masa ba irin kalmar da munafukai ba su gaya masa ba, Abdullahi ibn Ubay ibn Salul bai faɗa ba, ba kalmar da bai gayawa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-azz minha al-adhal, annabi yake kira al-adhal shi mai izza shi mai girma, mu koma Madina sai babban mutum ya fitta kaskantacce, yana nufin shi sai ya kori manzon Allah, la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu, kan ku yadda ku saki dukiyarku a taimaka wa waɗannan baƙin da manzon Allah ya faso huzo muku da shi, ku kyale su da yin wasu wasi, in ba abinci ba abu kulawa ai za su gudu su bar ga Madina. Annabi ya zo wucewa akan abin hawansa akan wata jaka, annabi yana kan ya hawo wata abin nan, Abdullahi ibn Ubay ya toshe hajji ya ce doyi suke da shi, aka yi ta yaya ta kazafi ga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, shine wallazi tawalla kibrahu da Allah ya faɗa, ba abinda ba su yi ba, sun je sun hada kai da Yahudawa, sun hada kai da banu Quraiza, ban duk wannan kitififi da aka yi ta yi a Madina, a ga cewa an karya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su aka rikai. To amma annabi ya san cewa din da nesa suna ganin cewa waɗannan munafukan a kallon musulmi suke musu, tunda da su ake sallah wani lokaci ba za a fita jihadi har da su, ko da za su kawo tangarɗa in an fita jihadin, ko su koma su ce su ba za su yi fita wannan jihadin ba, ko su yi ta kawo matsala su je suna kai rahoto wurin abokan gaba, wa fikum sama'una lahum, da Allah ya faɗa, duk annabi ya san da wannan alqurani ne ya gaya masa suna daukan asirin musulmi su kai wa kafire to amma da aka yi masa maganar kashe su sai ya ce kuna san mutane su rika cewa Muhammad yana kashe sabbansa munafikai ne ga kuma irin ta'asarsu to amma saboda waɗanda suke gefe can abinda suke kallo mutanen nan tare da su annabi yake a cikin sabbansa suke da zarar aka ce ya fara kashe su to abinda za a ce Muhammad yana kashe sabbansa wanda duk yanzu zai musulunta sai a ce kai yanzu zaka je kai ma wata rana kashe ka zai baka ji baje ya kashe wani baka ji ya kashe wani kai ma wata rana sai ce a kashe ka kakka yadda to kuma ya samu labari eh an kashe wani an kashe wani to annabi yake cewa la yatahaddathu an-nas anna muhammadan yaqtulu ashabahu kaga wannan shine fiqh da'awa zaka yi abinda kasancewa ba zai cutar da addinin ba kuma kuwa kana ganin abin da zaka yi din addini bai hana ka ba to amma in zai cutar da shi to sai ka sake yin tunani wace hanya ce da zaka bi da'awarka addininka ba zai cutu ba shine ibn taymiya yake cewa la ya'muruna bil ma'ruf illa bil ma'ruf wa hum fahum wasatun fi 'ammatil umuri ci a dukkan komai su a tsakiya a tsaka-tsaki ba sa bai da alin ifrat masu sassauci su ce kawai a je a yi a haka kawai a yi ta tafiya a haka ba sa kuma da masu cewa ko sama da ƙasa za ta haɗe kawai a fasa kowa ya rasa ba sa tare da waɗannan don haka wannan shi ne manhajin ahlus sunna abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada idan mun yi kuskure kuma Allah ya nuna mana kuskurenmu mu gyara وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين تصودا مرد تكي دامنا وتكيل وضعي يا أنسى بك تنبيه بأمالي أما أنسى قولا تنبيه ليتي أقول تنبيه لأكبانة وانشان زمان وأنسى تبا أنا أقول كما تنقنسى تنزو wannan yana cewa wato hikaitowa yake yi dai abinda ya ji ko ya gani cewa wadda ta yi wa annabi ƙarya a lokacin yana da rai ai tabbas ta iya yi mishi bayan rasuwarsa domin Ibn Sa'ad ya rawaito cewa يوم زفت أسماء بنت النعمان عروسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها إن النبي ليعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك وترانا دعك كيف النبي صلى الله عليه وسلم عمر يسا أسماء بنت أميس أسماء بنت النعمان wai sai Aisha radiyallahu ta'ala anha sai ta ce ma wannan amaryar annabi sallallahu alaihi wasallam yana sha'awa wato mace na birge shi duk lokacin da aka kawo ta tana amarya ya shiga wajenta ta ce masa a'udhu billahi minka wai ta ce mata ki fada wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka wannan yana bashi sha'awa wannan ita ce ƙaryar da ta yi wa manzon Allah a lokacin yana da rai kuma ita ce za ta nuna cewa bayan ma ya bar duniya za ta ci gaba da yi masa ƙarya wannan riwaya ƴan shi'a suna rubuta ta a littafansu yayin da suka zo bayanin ko zagin Aisha radiyallahu anha suna ɗauko wannan bayanin mai muraja'at ya ɗauko wannan bayanin kuma a cikin wasu littafan shi'a ba duk suna kawo shi idan sun so cin mutuncin da na Aisha sai su kawo wannan riwayar cewa annabi da ya auri wannan matar wadda na Aisha ta gaya ma wannan matar cewa idan ya shigo miki da daddare to yana sha'awar ki ce da shi a'udhu billahi minka wai sai ta faɗa haka annabi ya ce to ta tafiya sake ta to wai daman plan ne tsarawa Aisha ta yi da Hafsa domin su kori wannan matar suna kishin ta zama matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka sai suka tsara mata abinda za ta fada, sai suka yi mata wato shigo shigo ba zurfi, suka haka mata ramin gugunta kuma sai ta fada. Wannan ruwayar ƙarya ce, ba gaskiya bace. Ibn Sa'd ya kawo ta a cikin littafin Tabaqat, At-Tabaqat, ya kuma kawo isnadinta, isnadinta ya biyo ta kan Muhammad ibn Hisham ibn Sa'ib al-Kalbi. Muhammad ibn Hisham ibn Sa'ib al-Kalbi maƙaryaci ne, bayan maƙaryaci ne fitaccen ɗan Shi'a ne, Rafidi ne. To kaga mutumin Rafidi maƙaryaci kuma ya ruwaito abinda yake suka ga Aisha, kaga ai ba za ka yi mamaki ba. Da haka wannan riwaya ce wacce take mawdu'a kadhibun wazur. Ai Bukhari ya fitar da hadisin Aisha, Muslim ma ya fitar da hadisin Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri wata da ake kira Ibnatul Jun, wanda da ya shiga wajenta ta faɗa masa wannan, Annabi ya ce il haqibi ahliki, koma gida, tafi gida, wanda wannan ya zama saki ne. Amma a ruwayar Bukhari da Muslim babu maganar cewa wai Aisha ce ta tsara masa haka, babu maganar cewa Aisha ce ta tsara mata wannan maganar ta faɗa. To da suka ga wannan ruwayar, kuma Aisha ce ta ruwaito ruwayar, shi ne shi wannan Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi ko waninsa suka ɗauki ruwayar, sai suka ƙara da cewa Aisha ce ma ta raɗa mata ta faɗa haka. Da haka wannan ruwayar bata inganta ba. Na'am, Annabi ya auri wata mata, ta kuma gaya masa wannan magana, ya kuma sake ta. Kuma matan nan Balarabiya ce, ta san Larabci, mai hankali ce, ba mahaukaciya ba ce, babban mace ce, ba yarinya ƙarama ba, ko Bahaushe ya san kalmar a'udhu billahi minka ba mai daɗi ba ce, ko Bahaushe da bai taɓa jin sanin Larabci ba, inda za a ce a'udhu billahi, to an ga wani abin da ba a so. Kona na Maryam, lokacin da Allah ya aiko mata mala'ika Jibril fatabassala laha basharan sawiya, qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya. Kaga lokacin da ta ganshi namiji ne kuma yayi wakanta, kalmar da ta faɗa a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, ina neman Allah mai ra'ayi tsare ni daga gare ka, in dai kai mai tsoron Allah. Kaga kalma ce da ta faɗa domin ta ga wani abin ki, kalma ce da ta faɗa sai shi kuma ya yi bayanin shi waye, ga kuma aikin da Allah ya aiko shi. To da za a ce kuma wata ta auri Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya kishoyinta, ko a gidansu ne aka gaya mata wannan, ba kishoyinta ba, wanda daman kishoyi ana tsammanin a samu kishi a tsakani, to ko a gidansu ne kakarta za ta ce ki ce a'udhu billahi, in dai tana san shi ba ta faɗa ba, dan ta sa a'udhu billahi minka magana ce ta cewa kai din nan wani sharri ne, kai din nan wani abin ki ne, wani bala'i ne, ina neman Allah ya tsare ni daga kare ka. Da haka ita matan nan daman ta yi ne ta faɗa haka, Annabi ya ce laqad ustu bi mu'adin alhaqi bi ahliki, kin nemi mai tsarewa ya tsare ki shi ne Allah, don haka tafi koma gida. Kin yi addu'a Allah ya tsare ki, to shikenan ta shi, kin nemi tsare gurin wanda yake ba da tsare, to shikenan tafi ki gida. To amma saboda sharri sai aka ce wai da Aisha ce wai ta karanta mata haka ta ce ta faɗa. Kuma in har labarin ya fito, Aisha Annabi da ita, tunda ya fahimta ba laifinta ba ne. To ala hayyi halin dai wannan ƙarya ce, kuma yana daga cikin ƙarerayen da mai littafin Muraja'at Abdul Husaini ya cika littafinsa da su domin cin zarafin nan da Aisha, Allah ya ƙara mata yarda. Sannan na biyu, shi ma dai irinsa ne, wai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mata wani abin da ya ɓata mata rai, sai ta ce anta allazi tazumu annaka nabiyullah kai ne wanda kake riya kai annabin Allah sai ya ce a duba iya ulumuddin kuma iraki ya inganta shi kaga ana yawo iraki kariya iraki bai inganta wannan ba cewa ya rawahu abu ya ala wa fi isnadihi muhammad ibn ishaq wa qad anahu abu ya ala ya ruwaito shi a cikin isnadin sa akwai muhammad ibn ishaq muhammad ibn ishaq mudallis ne kuma yayi anana saboda hadisi bai inganta ba bal ma wannan hadisin yana daga cikin hadisan da gazali ya samu matsala a gurin malamai akan su ya cika littafin sa ya ulumuddin da rubabban hadisi kiyawa dan da mun shi yana cewa bid'ati fil hadith mujza wato kadara ta hadisi ba yawa ek kadara ta hadisi kadanci yana daga cikin abinda ibnu al-jawzi a cikin sayyidul khatir littafin sayyidul khatir yayi wa gazali kace kace akai kawo irin waɗannan rubabban hadisai saboda hadisi ne da bai inganta ba ko kace a duba ya ulumuddin din nan akwai zamanin da malamai suka karkasa ana kona shi ma a maghrib rubuce su al-imam al-mazari wanda babban malamin malikiya ne saboda ka ba wai ka ba mu wani babban reference bane wanda zaka kamar kace bukhari mu kana cewa ya ulumuddin ma shike ce to ai shike dan ka gama bayani ma ya ulumuddin tun daga da ka da kanka kamar wanda ya ka hadisi ya ce a duba jami'us sagir dailami ne ruwaito ka gama bayani a jami'us sagir tun a muqaddima suyudi ya ce idan na ce dailami ko khatib ko ibnu adi ko uqayli to kawai ina dafa hadisin da ifi tun a muqaddima ya gama bayani to sai ka ce ai suyudi ya kawo shi a cikin jami'us sagir kuma ya ce dailami ne ruwaito shi to ka gama bayani kai ka ce mun bai inganta ba in hakura kawai ta ga waɗannan su ne tambayoyin da za mu ansa da fatan za a yi mana haƙuri sati mai zuwa insha Allahu na san watakila ya zama shi ne na ƙarshe ko daga shi sai Ramadan Allah ya kai mu lafiya sai mu ansa sauran tambayoyin da fatan abinda muka yi daidai Allah ya yi mana tarayya ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.